بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddara wasa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna 17 ga watan Zulqa'da hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wanda ya daidai da 25 ga watan 5 shekara ta 2024 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya saki hada mu a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci da ke nan unguwar Raji Kwatas a nan cikin garin Bauchi domin fara karatu a cikin wannan littafi na Makarimul Akhlaq littafin Al-Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen Allah ta'ala ya yi mishi rahama ya saka mishi da alkhairi a kamar yadda muka gabatar a satin da ya gabata cewa insha Allah ta'ala za mu shiga kai tsaye cikin wannan littafi na Makarimul Akhlaq wannan littafi na makarimul akhlaq yana kokari ne wajen ya bayyana mana yaya ya kamata musulmi ya kasance ta fuskan dabi'u da halaye yaya ya kamata a ce musulma ta zama ta fuskan dabi'u da halaye rayuwar mutum gaba daya mu'amala ce iri biyu mu'amala ta farko ita ce mu'amala tsakanin mutum da ubangiji mu'amala ta biyu ita ce mu'amala tsakanin mutum da sauran ƴan uwansa bayi a kowane mataki daga cikin waɗannan matakai guda biyu ana buƙatar abin da ake kira da al-ihsan kyautatawa to ihsani kyautatawa wajen mu'amala tsakaninki da Allah shine manzon Allah ya fassara shi da cewa anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine ka bauta ma Allah ki bauta ma Allah kamar ga ki ga Allah nan kina ganin sa in har ba ki ganin Allah to fa shi Allah yana ganin ki to wannan shine ihsani kyautata mu'amala tsakanin mutum da ubangiji yayi ibada yayi bautar Allah kamar ga shi ga Allah nan yana ganin sa in ko shi ya san bayi ganin Allah to Allah yana ganin shi anan shine malamai suka ce abinda mutum zai kaddara a bisa wannan fassara na al-ihsan anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine ka kaddara cewa kana bautan Allah ne kamar ga kaga Allah nan kana ganin shi ma'ana ga kaga ubangiji nan kana ganin shi lokacin da ka shiga sallah ka kaddara ga kaga Allah nan kana ganin shi jira kawai yake yi ka idan da sallah ya ce maka ga aljanna. Yanzu dukkan mu gaba ɗaya muna shaukin tafiya aljanna, muna kuma shaukin ganin Ubangiji, wannan yasa muke sallah, muke azumi, muke sauran ayyuka na ibada tare da cewa ba mu taba ganin Allah din ba. To kaddara cewa yanzu in aka ce yau muna azumi, kina ganin Allah ga kika Allah, kina shan ruwa zaki je Allah ya baki aljanna, ayyunwar azumin ma ba za a ji ba. Ba wanda zai ji cewa yunwar azumin ma tana damun shi. To in baka kaddara cewa ga kaga Allah kana ganin shi ba, to sai ka kaddara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. To in kai baka ganin shi, to sai kai kuma ka ji tsoron yana ganin ka. Kaddara cewa sallan nan da Allah ya ce in yi, ina saba ruku'u zai sa ni auta saboda gashi ga ni yana ganina. To wannan sai yasa mutun ya bauta ma Allah bainal khawfi war raja, yana tsoron kar Allah ya damke shi, yana kuma fatar Allah ya sada shi da rahamarsa. To wannan shine ihsani da kyautatawa tsakaninki da Allah wajen mu'amalarki da Ubangiji. To wajen mu'amala da mutane, ihsani shine kyautata ɗabi'u, gyara ɗabi'u, gyara halaye. Duk wanda zai zauna da ke, duk wacce za ta zauna da ke, idan aka ce ta faɗi magana a kanki ya zama alkhairi take faɗi a kanki, kowa a ce alkhairi yake faɗi a kanki, to wannan shine ihsani tsakaninki da mutane. Ki zama mai gaskiya, ki zama mai amana, ki zama mai tausasa magana tsakaninki da mutane, mai kyautata mu'amala tsakaninki da mutane. Ana son lokacin da kowa ya saki a idonsa a ga kowa yana hayya hayya, yana marhaban da isowarki. Amma lokacin da za a ce ga ta can tana tahowa, kowa ya turbude fuska, ran kowa ya ɓaci saboda ga bala'i nan tana tahowa, ga Allah kadai nan yana tahowa, to wannan kin jefa kanki a cikin masifa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, na daga cikin mafi sharrin mutane a wajen Allah shine wanda mutane suka nisance shi saboda tsoron sharrinsa. Wanda aka ce sharrinsa saboda yadda sharrinsa ke yaduwa cikin mutane, sharrin hannunsa, sharrin harshensa, bayi da dadi wajen mu'amala, wannan yasa mutane suke gudun shi, wannan yasa mutane suke baya-baya da shi, wannan shine mafi sharrin mutane a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Daga karki bari ki fada cikin mafiya sharrin mutane, wanda duk wanda aka ce, duk wacce aka ce ga wacce, hankalinta yana tashi tana jin ba daɗi in an ambaci sunanki, wai meye laifinki, shine saboda me? Shine saboda wai baki da mu'amala mai kyau, shine saboda baki iya kyautata mu'amala ba, mu'amala tsakaninki da mutane babu daɗi. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune aka wuce da gawa ta gabansa, sai ya ce imma mustarihun wa imma mustarahun min. Manzo Allah sai ya ce, kun ga wannan gawar da aka wuce da shi? To wanda ya mutun nan ko ya huta ko an huta, ko dai shi ya huta ko jama'a sun huta. Sahabbai suka ce mal mustarihu wa mal mustarahu min, waye ya huta, waye aka huta? Sai ya ce mumini lokacin da ya mutu ya huta daga wahalhalun duniya da bala'in duniya da zafin rana, zai koma zuwa ga hutu na gafara da rahmar Allah, wannan ya huta kenan. Amma mutumin banza lokacin da ya mutu, manzo Allah ya ce mutane sun huta, dabbobi suna murna sun huta, akwai wacce za a cika ana janazanta, amma dabbobi da aku da akuyoyi da kaji da agwagin anguwan suna alhamdulillah, yau anguwanmu ya rage mugun iri. Manzo Allah ya ce akwai wanda in ya mutu har bishiyoyin anguwansu sun huta. Annabi ya ce akwai wanda in ya mutu abin hawansa ma ya huta, abin hawan ya huta, kullun ya shiga mota, kin shiga mota, an cika motan da kiɗa da kiɗa da kiɗa da kiɗa, yau kin kwanta, shikenan mota tana godiya ma Allah, yau ta huta da shan kiɗa. Saboda haka daidai lokacin da wasu suna ta Allah ya gafarta miki, su ko dabbobi suna Allah ya ƙara nauyin ƙasa. Me yake jawo wannan? Shine mummunan ɗabi'a da munanan halaye. Munanan ɗabi'u da munanan halaye. annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yace masa sahabbai a cikin aljanna akwai waɗanda Allah ya musu gidaje a bene wanda in mutun zai kalli gidansu sai ya daga kansa irin yadda kuke hangen taurari a sama sun muku nisa haka zai hangi gidajen su ya musu nisa sahabbai suka ce wannan gidan aina annabawa ne da manzanni annabi yace a to na suwaye yace wannan gidan wanda zai samu wannan gidan shine wanda yake tausa wanda yake tauna magana kafin ya fadi kafin ki fadi magana ki tauna ta ki duba ki ga wannan maganar za ta yi ma mutun dadi ko ba za ta mar dadi ba sannan in kina da daman ciyar da abinci ki ciyar da abinci ki ciyar da mabukata sannan ki tashi ki sallah cikin dare lokacin da kowa yake bacci to kun ga anan manzo Allah ya nuna cewa hatta kyautata lafuza wajen magana na sa mutun ya samu gida mafi kololuwa a cikin aljanna amma akwai wanda su kwata-kwata ba su iya magana ba kwata-kwata magana tsakaninta da makwabta tsakaninta da iyaye tsakaninta da mijinta tsakaninta da ƴan uwanta duk ba su iya magana ba masu kaifin harshe wannan yana daga cikin kyautata mu'amala shi yasa da Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum malam usaimin yace daga cikin qawlan sadida magana mai dadi wanda ke sa mutun ya samu gafaran Allah shine ka kalli dan uwanka ka ce kai wani hularkan nan tayi kyau wannan zai sa shi ya ji dadi to sai Allah ya baka lada ki kalli yar uwanki ki ce kai wace wannan zanin naki gaskiya kalan yayi kyau sai a rubuta miki lada amma ai da yawa ba haka ake yi ba wani ma zai je ya gama dirje iya zaben kalan sa ya zabo a kasuwa yana shigowa cikin gida ya ce kai da baka sayo wannan kalan ba da baka sayo wannan kalan ba nawa ka sayar maka da wannan atamfar naira 10,000 kai gaskiya an cuce ka ba haka ba haka da wannan sallan da ta wuce na gamu da wani aboki na je kai mai ziyara a kasuwa sai na ganshi da zani a shagon sa ace kai mai kawo zani shagon ka kai da kake sai da provision sai ce na matansa ne na sallanta kusan bayan sallah da sati biyu zanin nanan wallahi wai ya kai mata shi a goman karshe tace mai nawa ka sayo zanin ne yace kaza ce gaskiya an cuce ka da zuwa kai ka dauke ni muka je na zabo kala mai kyau yace mata to yanzu in mai musu kenan mu samu lokaci mu je da ke da yake so kuwa ce sai tace eh ya dauki zanin ya tafi da shi ya je ajiye a shago har bayan sallah da sati biyu idan ne yace masa to dan Allah yau in zaka koma gida dan Allah ka dau zanin nan ka kai mata sai da yaje kai mata washe gari da safi ya kira ni yace ya kai mata nace me kace shi ne take ce masa ai da ban gane zanin ne yana da kyau ba sai yanzu kaga su kenan to yanzu shi ya wahala ya nemo kudin shi ya gama fadi tashin shi ya je yana ganin ya zabo mata kala mai kyau amma ta nuna mal cewa wato an ma mai da shi gabo da aka bashi wannan zanin a wannan farashi wannan kuskure ne wannan kuskure ne saboda haka yana daga cikin abin da ke shigar da farin ciki a zuciyar mutum wanda kuma Allah zai baka lada in kai shine kaga wani abu a jikinsa ka yaba ya sa shi ya ji dadi wannan sai Allah ya baka lada saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mafificin aiki da mutum zai shine shigar da farin ciki a zuciyar musulmi shigar da farin ciki a zuciyar musulmi so duk wanda ya je ya nemo abu aka ce bai kyau ba dole ba zai ji dadi ba dole zai ji cewa an nuna ma cewa ashe ma bai iya zabe ba bai iya zabo kala ba ya zabo kala mara kyau Allah ya sa mu dace dan haka kyawawan ɗabi'u da kyautata mu'amala tsakanin bayi wannan yana daga cikin abin da ke ƙara ma mutum daraja a wajen Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bawa akan daga darajarsa a gidan aljanna a kai shi can kololuwa can matsayin masu yawan qiyamul layli da yawan azumi ba dan yana qiyamul layli ba ba dan yana azumi ba sai dan yana kyautata mu'amala sai dan ya iya mu'amala da mutane bi husni khuluqihi wa karami daribatihi ya iya mu'amala ya iya zama da mutane watan sahabbai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin unguwan nan akwai wasu mata guda biyu daya tana salla tana azumin nafila tana qiyamul layli tana sadaka amma sai dai tana cutar da makwabtanta da harshenta manzo Allah sai ya ce hiya finnar wannan matar yar wuta ce dayan fa ba qiyamul layli ba azumin nafila ba sadaka amma ba ta cutar da kowa da harshenta manzo Allah sai ya ce hiya fil janna wannan yar aljanna ce to kun ga anan abinda ake so shine in ya yu biyu su samu shine karka cutar da kowa ka kuma yi kokarin amfanar da mutane to in hakan bai yu ba to a dauki daya shine ko baka zama silan kawo mu mutane amfani ba karka zama silan cutar da mutane idan baki zama silan yar uwarki tayi dariya ba karki zama silan yar uwarki tayi kuka in baki zama silan sanya farin ciki a zuciyar yan uwanki ba karki zama silan sanya bakin ciki a zukatan yan uwanki babban abin da mutun zai makan shiga ta shine in baka zama silan da wani zai daga hannu yace Allah kai mawani albarka ba to karka zama silan kuma da wani zai daga hannu yace Allah ka isar mu akan wani ki yi kokarin tare sharrinki da cutar wanki daga isa zuwa ga mutane yafi amfani da muhimmanci sama da kisadar musu da wani aikin alkhairi yafi amfani me yasa Allah ya karantar da mu hatta akan sadaka yace ya ayyuhal ladzina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha kal ladzi yunfiqu malahu ri'a an-nas wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir ya ku wadanda suka yi imani Allah ya ce kar ku bata sadakokinku bil manni da gori wal adha da cutarwa kar ku yi sadaka ku zo ku biyo bayan ta kuma da cutarwa kar ku yi sadaka ku zo ku biyo bayan sadakan da gori ka hana mutum yafi akan ka bashi kai mishi gori yafi kar ki dau hijabinki ki ba ma wacce a zo a ce kai gaskiya wacce ta ci waje da wancan hijabin nata sai ki ga Allah wancan hijabin ma fa irin tsofi cikin tsofaffin na wannan ne fa na dauko na bata wannan an yi sadaka kuma an cutar an dauko farin kaya fes an wanke shi yanzu kaman kallon hijaban nan naku ne in makaranta fari kal kin wanke shi sai kuma ki sake dilmula shi a cikin toka bayan kuma kin wanke shi to me aka yi kenan bayan yi aikin banza ba yanzu kin gama sadaka kin tana lada sai kuma kika zo kika bata ladan sadakan da gori la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha saboda haka kyautata mu'amala tsakanin mutane abu ne mai kyau ana so ki yi kokari ki zama mai kyakkyawar mu'amala tsakaninki da mutane na'am duk yadda mutum yayi duk yadda yayi kokari a rayuwa akwai wanda dole ba zai yabe shi ba shi yasa wani malami yake cewa in aka ce gwai kai alakan ka tsakaninka da dukkan mutane kowa da kowa alakanka da shi alaka ne mai kyau to ka lissafa kanka a lamba daya cikin sauran munafukai ce duk duniya kai ba mai su kanka a'a ya nuna kana wa idza laqul ladina amanu qalu amanna kenan wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum ya nuna in kaga mu da waɗannan sai ka nuna mun cewa ni naku ne in kaga mu da waɗancan ma ka nuna masa cewa ni naku ne da haka wannan su yabe ka wannan ma su yabe ka amma in dai kana tsaye akan kaifi ɗaya na gaskiya to dole akwai masu suka dole akwai masu zagi akwai wanda ma in ya yabe ki ma ya kamata a tuntube ki ya aka yi wani yake yaban ki ne kan ya aka yi saboda haka ana so mutum ya zama mai kyakkyawan mu'amala tsakaninki da mijinki mu'amala tsakaninki da iyayenki mu'amala tsakaninki da ƴaƴanki ki kyautata mu'amala tsakaninki da makwabtanki mu dubi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da kyakkyawan misali wajen kyautata mu'amala da mutane har da kananun yara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yazo ya samu wasu yara da ɗan kabila kaza da ɗan kabila kaza suna wasan jifa suna wasa na harbi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga wannan bangaren yace ina tare da wannan bangaren da aka ku harba sai suka harba to ku harba fa sai suka rike hannu da haka manzo Allah ya ce to ku me yasa ba ku harba ba sai suka ce to ta yaya za mu harba bayan kai annabi baka tare da mu kana tare da waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ku harba dukan ku ina tare da ku duk wanda suka ci nawa ne wanda suka fadin ma duka nawa ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma yanzu ke babbace baki da lokacin biye ma yara ku yi wasa baki da lokacin wasa da yara baki da lokacin dariya da yara yanzu ke babbace ke uwa ce saboda ki rike aji kar a raina ki wannan kuskure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauko da kansa daidai da kananun yara lokacin da yake mu'amala da su wani dan karamin yaro cikin sahabbai yana da wani tsuntsu da yake kiran shi da Nughayr manzo Allah kullun ya gaishe sai ya ce masa ya aba Nughayr ma fa'ala Nughayr sai ya ce mai ya kai baban Nughayr ina tsuntsunka Nughayr din nan yace ai yana gida wata ran annabi ya ga kwana biyu bai ganin wannan yaron sai ce ina yaron nan yake ne da aka ce ai wannan tsuntsun nashi ne ya mutu saboda bakin cikin mutuwar tsuntsunsa shi yasa baya fitowa annabi sai tashi sabai yace ku je mu muzo mu je mu masa ta'aziyya na mutuwan wannan tsuntsun nashi amma yanzu kaga in yanzu ne ya ce kai da Allah ji wani harkan yaron ta kan tsuntsun ne zaka tsaya kana kuka Allah tashi ka je ka siyo mun kanwa ha baki kyauta ba saboda kowa ana mar mu'amala ne daidai da tunaninsa wannan shine kyautata mu'amala irin mu'amalar da za a yi ma babba ba irin shi za a yi ma karamin yaro ba kyautata mu'amala wannan shine abinda ake bukata Allah ta'ala ya sa mu dace da haka mallam ya fara da alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh lalle dukkan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakon sa muna neman gafaran sa wana tubu ilai muna masu tuba zuwa gare shi wana a'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina muna neman tsarin Allah ya tsare mu daga miyagun ayyukan mu da sharrin kawunan mu man yahdihillahu fala mudilla wanda duk Allah ya batar da shi ba mai shiryar da shi wa man yudlil fala hadiyala wanda kuma ya bata ba wanda yake shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina mai shaida cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai bashi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu ina mai shaida cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon sa ne ba'athahu Allahu ta'ala bayna ilayhi sa'ati bashiran wa nadhira Allah madaukakin sarki ya aiko shi tsakanin tashin alkiyama yana mai gargadi ga wanda suka saba ma Allah yana mai bishara ga waɗanda suka bi Allah wada'iyan ila Allah bi iznihi wasirajan munira yana mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah sannan yana matsayin fitila mai haskakawa fa ballagha risala annabi ya isar da sakon Allah wa addal amana annabi ya sauke amanan da aka daura masa wa nasaha al umma yayi ma al ummal nan nasiha ya gyara al ummal da izinin Allah wajahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin yayi jihadi a hanyar Allah har sai da mutuwa ta zo masa wa waffaqa Allahu man sha'a min ibadihi Allah cikin ganin daman sa ya datar da wanda ya ga dama cikin bayin sa fastajaba li da'awatihi sai ya amsa kiran da manzon Allah ya zo da shi wahtada bi hadihi ya riku wato shiryu da shiryan annabi wa khadala Allahu bi hikmatihi man sha'a min ibadihi Allah cikin hikimansa ya tozalta wanda ya ga dama cikin bayinsa ya batar da shi fastakbara an ta'atihi da haka yayi girman kai ya keyi ma annabi biyayya wa kazzaba khabarahu ya karyata labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa anada amrahu yayi taurin kai ya kiye bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ba'a bil khusrani wad dalalil ba'id da haka sai ya zama ya wato ya kasance ya koma ya dawwama cikin asara da kuma bata mai nisa amma ba'd bayan haka mallan yace fa bahthuna hadha يدور حول الحديث عن حسن الخلق ومكارم الأخلاق مغانر مو أكن وانا اللتافي زي زماني أكن أبندي شابيك كاوان تبيئة لكما حالاي إرن كرمشي حالاي ركاوة وان تبيئو تعريف الخلق بياني أكن منيني تبيئة منيني حالاي مالن يتيه هو السجية والطبع الخلق wato shine dabi'u kenan at-tabi' halaye abinda mutun ya dauro akai wannan shi ake kira da dabi'a abinda mutun ya sabar makansa ko ya saba da shi wannan shi ake kira da dabi'a wa huwa kama qala ahlul ilmi ma'anan al-khuluq shine kamar yadda malamai suke fassarawa suna cewa suratul insani al-batina malamai suka ce dabi'a ita ce haƙiƙanin suran mutum na boye haƙiƙanin mutum a boye li anna lil insani suratan saboda dan adam yana da surori guda biyu yana da bangarori guda biyu kowanne dan adam yana da bangare biyu akwai suratun zahira suransa na halitta wanda yake bayyana a fili kenan wanda kowa yake gani wa huwa shaklu khilqatihi التي جعل الله البدن عليه شيني سوران حالتنسا دا الله يجينا غنغن جيكينسا اكي وانن شيني بانغرن دان ادم نفرقو كينا وهذه سورة الظاهرة منها ما هو جميل حسن ومنها ما هو قبيح سيء وانن سورة نغنغن جيكين متن نبيلي اكوي ابن ديكي ميكو اكوي ابن ديكو مزا اغنشي ماركو اغنغن جيكين متن akwai abin da yana bayyana mai kyau ne akwai abin da yana bayyana mara kyau ne wa min ha ma baina zalika akwai kuma abin da yana tsakatsaki wani za a ganshi a ce kai wani kyakkyawa ne wani za a ganshi a ce kai wani mummuna ne wani za a ganshi a ce shi yana baina zalika kawama ne yace akwai wa suratun batina akwai kuma sura bangaren mutun na boye kenan wa hiya halun lin nafsi راسقة تصدر عنها خلقا حسنا wannan shine halin da yake tabbata a cikin zuciyar mutum wanda daga haka ne kuma kyawawan dabi'u suke bayyana wa minha ma huwa qabih akwai kuma dabi'u da halaye wanda suke munana ne idza kana sadiru anha khuluqan sayyi'a in ya zama abun da ke fitowa daga ruhin mutum miyagun dabi'u ne وهذا ما يعبر عنه بالخلق wannan kuma shine ma ya'buru anhu bil khulq shine abinda ake nufi da cewa dabi'u shine abinda yake fitowa daga batinin mutum in kyawawan dabi'u suka dawwama suka samu rusuhi da wajen zama a zuciyar mutum to shikenan sai a ga me sai a ga kyawawan dabi'un suna bayyana a fili in zuciyar ta baci zahirin batinin ya baci to sai aga kuma kyawawan munanan dabi'u suna bayyana a fili daga lokacin da zuciya ta lalace wanda ita ne batinin mutum kuma ita ce ainihin wane ne kai ita ce ainihin wane ne ke idan zuciyar ta lalace to shikenan kuma komai na jikinki gaba ɗaya sai ya lalace dukkan suranki dukkan halittarki idan kina da miyagun dabi'u mutane ba za su ga kyanki ba ba wanda zai ga kyanki za a ganki nan dai gaki nan kina tahowa a suran halitta gaki da halitta mai kyau amma kuma fa saboda miyagun dabi'unki mutane suna kallon fuskanki a matsayin wani dodorido hakan nan saboda baki da dabi'u masu kyau duk sanda za a ganki madadin a ga fuskarki tana kyalkyali tana walwali sai a ga fuskan ta yi duhu saboda miyagun dabi'u wata mayin an kira sunanta zuciyar mutane sai ya buga saboda tsabaragen bata iya zama da mutane ba wata miyagun dabi'u ma har abun alfahari ne ta bugan kirji tana rantsi da Allah ni a anguwan nan kowa ya riga ya sani ba inda mutunci ana cewa Hajiya Talatu a unguwan nan ran san ba shi ba ba Hajiya Talatu a nan ina ce to in ma akwai ta misali na buga haka ana kiran sunanta ita wai abun alfahari ne a ce wai in an kira sunanta kowa ya santa a harkan tsiya kowa ya santa a harkan tsiya ita wannan abun alfahari ne ni haka nake kowa ya mun kankara sai ne mai na itaci kya ga mu da mala'iku su miki na rodiki wannan ba daidai bane wannan kuskure ne fal khulq idan huwa suratul batina allati ubi al insanu alaiha malam yace halaye dabi'u sune suran mutun na boye wanda akai aka gina mutun wa'annan dabi'u da halayen sune mutun sune mutun mutun yayi kokari ki yi kokari ki zai mai kyawawan dabi'u da halaye mai amfanar da mutane mutane suna ba ma mutun daraja ne gurgurdan amfanin sa a wajen su wani gudan amfanin sa a wajen su za a iya ganin mutane guda biyu amma ana girmama ɗaya ba a girmama ɗaya saboda abin da ke cikin wannan mai kyau ne wannan kuma abin da ke cikin sa mai mara kyau ne ashe ba suran jikin mutum mutane suke mutuntawa ba a suna mutunta mai ke cikin ruhin sa ne mai ke cikin zuciyarsa wace irin zuciya yake da ita bari in baku misali yanzu idan aka dauko goran ruwa goran faro yanzu idan aka sa masa faro a shago sai a sayar da shi a nawa 200 ko wani abu makamancin haka in aka juye ruwan sai aka sa zobo sai a sayar da shi a nawa sai a sayar da shi a 50 in aka juye zobon aka sa mishi ruwan randa sai a sayar da shi a nawa sai a sayar da shi a naira 10 ko 20 to yanzu ba goran guda ɗaya ce amma menene ya bambanta farashinsa shine me shine abin da ke cikin goran saboda haka ashe mutanen dai duka mutane ne amma menene ya bambanta darajarsu da matsayinsu a wajen mutane shine abin da suke dauke da shi na amfani ga mutane ina fatan kun fahimci misalin nan abin da suke tattare da shi na amfani ga mutane da haka mutum ya zama mai kyawawan ɗabi'u mai amfani ga mutane duk wanda aka ambaci sunanki a gabanta ta ji cewa alhamdulillah wacce mutumiyar kirki ce muna mata fatan alheri amma kar ki bari ki mutu a fara ɗauko hadisi a kan ki cewa annabi ya ce a daina faɗan laifin mamaci saboda an san baki da wani alherin da za a faɗi sai dai a ce min wacce kan dai Allah ya ji kanta kawai Allah ya mata rahama saboda in dai za a faɗi gaskiya a kanki mutumiyar banza ce ki baki da ɗabi'u baki da halaye baki iya zama da mutane ba baki iya zama da makwabta ba baki iya zama da abokan zama ba mijinki ma dai ya ja baki ya shura ce ya matarka ya ce Allah ya gafarta mata shi ma yana ji maransa cewa ya huta da alaƙaƙai Allah ya kiyaye malam yace wal wajibu alal muslim wajibi ne akan musulmi an ya takhallaka bi makarimil akhlaq yayi kokari ya dabi'antar da kansa da kyawawan dabi'u ai a bayi biha yayi kokari ya zabo ma kansa mafi kyawun dabi'u ya dabi'antu da su wal karimu min kulli shay huwa tayyibu minhu bi hasbi dhalika shay abu da ake karramawa ake girmamawa a dukkan komai shine abun da yake mai kyau daga cikin jinsin wannan abin wa minhu qawlur rasul sallallahu alaihi wasallam wal mu'adh shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa mu'adh bin jabal wa iyyaka wa makai wa kara'ima amwalihim manzo Allah da zai tura mu'adh bin jabal yaje yayi wa'azi yayi da'awa a kasar Yaman annabi yace da shi ka shedinka da cewa wai in zaka karbi zakka ka ce wai dole sai ka karbo daga mafi karamcin dukiyoyinsu karkai haka karka ce in zaka karbi zakka daga wajensu ka ce sai ka zabi manya in ka shiga cikin dabbobi ka je ka dauko uwar garke ka ce ta za a bayar a matsayin zakka karkai haka iyyaka wa kara'ima amwalihim wannan saboda yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mutunta mutane zakati zai tura a karbo amma yace kar a duba kar a ce sai an zabu wanda yafi tsada a ciki in an ga wanda farashin ta yake a sanya ta a matsayin zakka shikenan fa'ala al-insani an takuna sariratuhu karima wajibi ne akan mutum ya zama abun da yake boyensa abu ne mai karamci fayuhibbul karama washaja'ata walhilma wasabr daka zai zama yana son alkaram yana son karamci yana son ayyuka na girma washaja'a da jarunta walhilm da hakuri da juriya shine alhilm kawaici kenan wasabr da kuma hakuri wa an yulaqin nasa biwajhin talaq lokacin da zai gamu da mutane to ya zama mai sakin fuska manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talaq karkaraina aikin alheri ko mi karancin sa koda ka kalli dan uwanka ne kai masa murmushi ka sake masa fuska wannan shi ma aikin alheri ne karkai wasa da shi za a baka lada akan shi tabassumika tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa kai murmushi ma dan uwanka wannan shi ma sadaka ne wannan sadaka ce akwai wacce yanzu za ta taso ta zo masallaci ta zauna wajen karatu wata kawarta a tashi tana kokarin mata tadi har ji sai gida tana kokarin ta sa ta dariya amma ta tulubune fuska ita kawartan ta matsa tana kokarin ta ga ta sa ta dan murmusa amma ji ta yi wani abusan kamdari da ta sha kunu jama'a wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane duk wanda ya nuna ya damu da kai ya matso kusa da kai mafi girman abin da yake bukata ita ce shimfidar fuska shimfidar fuska yasa shi kuma musulmi in ya ga inda ba a darajar tashi to sai ya ja baya sai ya ja baya musulmi bai da girman kai amma bai daukar raini ba a raina musulmi musulmi bai daukan kaskanci bayi zuwa inda za a nuna masa ba a yi marhaban da shi ba kuma ya sake komawa wannan gaula kenan manzo Allah yace la yuldagul mu'minu fi juhri marratayn mu'mini baya sa hannunsa sau biyu a rami ɗaya a harbe shi a ramin ya sake sa hannu mu'mini baya haka in ya zo ya ga ba a tarbe shi ba ba a lale marhaban da shi bai sake dawowa bai sake dawowa haka musulmi yake bayi da girman kai amma bai da daukar raini yasa Imam al-Juljani a cikin mimiyansa yana cewa yaquluna li fi kan ibadun wa innama ra'aw rajulan an mawqifi dhulli ahjama yace mutane suna ce mun ka cika girman kai kana da kafiya kana da cijiya yace ba su fahimce ni bane ni wani irin mutum ne da duk inda na san zan kaskanta ina jin jikina bana kai kai duk inda na san akwai wulakanci a wajen bana zuwa yace aran nasa man dana hu muhana indahu wa man akramatu izzatun nafsi ukrima yace yanda na fahimci mutane shine duk wanda ya faye ya fiya matsawa kusa da su kullun yana tare da su to sai ya kaskanta a wajen su amma wanda ya mutunta kansa ya girmama kansa ya ja jikinsa to sai a karrama shi sai a mutunta shi shine malamai suka ce zurghiban tazdad hubban in kana so a ƙara son ka to ya zama ziyararka ziyara ce mai bacewa bacewa za a jima ba a ganka ba musamman inda ka san in kai yawaita zuwa akwai kaskanci da wulakanci za a jima ba a ganki ba amma ka'ida ce in dai har za a samu kwadayi to za a sauka a tashar wulakanci dole za a sha wulakanci cikin ƴan uwa ga wanda suke na kusa da kenan saboda ba su da kuɗi sai a shekara uku ba su ganki ba amma wannan da sai an jero kusan kakanni 17 kafin alaƙan ku ta haɗu ta bayan gida amma shi wannan yayanki ne ɗan uwanki ne kullum kina hanya bini daga ƙarshe mai gadi sai ya raina ki ya san abin da yake kawo ki yaran gidan sai su raina ki sun san abin da yake kawo ki shi ma mai gidan ya raina ki matar gidan ta raina darajar ki amma irin wannan matakin abin da ake so shine a fara wani baka da zumunci to wannan shine daidai a irin wannan gu wannan shine daidai a irin wannan wajen baka san zuwa gidajen mutane wannan shine daidai amma mun ba haka muke ba in ka ji an ce ma mutum bai san zuwa to gidan talakawa ne rabanka da ganka danganka tunda muka hada a bikin wani to gidan talakawa ne to shi musulmi baya haka baya haka ba girman kai a additionalin musulmi a ajandan musulmi ba girman kai haka nan kuma ba daukar raini ba daukar raini musulmi yana da izza musulmi yana da girma duk inda ya san za a tozalta shi a wulakanta shi baya zuwa wajen darajarsa da mutuncinsa ya fi duk abin da za a dauka a bashi kimarsa da mutuncinsa da darajarsa ya fi ko menene za a bashi ko me za a bashi ya fi mishi alheri gwamma ya zauna ya rayu a talaka mai izza da ya rayu a mawadaci kaskantacce wanda ya samu izzatun nafs daga akwai bambanci tsakanin wannan abubuwa guda biyu al-kibar wa izzatun nafs suna da bambanci girman kai shine jin ba wanda ya isa in ba ni ba ba wanda ya kai in ba ni ba wannan shine girman kai amma izzatun nafsi wannan shine jin cewa ba wanda ya isa kaskantar da kaina a gaban shi ba wanda ya isa yaga kashi na yaga gazawa ta nuna masa na gaza ko na kasa a gaban shi ba wanda ya isa wannan kuma cancantar Allah ya kadai ke da wannan cancantar nuna masa cewa ni matsiyaci ne a gaban sa amma kowa in ba Allah ba bai kai ba saboda da ni da shi duk Allah kallo da yake mana in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda da mai kudi da talaka duk a wajen Allah bayi ne in Allah ya ce ya ku bayi na duk mun shiga ciki ya ayyuhan nasu duka mun shiga ciki Allah ya ce kuma ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane dukan ku matsiyata ne dukan ku talakawa ne wallahu wal ghaniyul hamid Allah shine kadai mawadaci amma kowa matsiyaci ne a wajen Allah Allah shine kadai mawadaci haka to shi musulmi yana da dabi'u na gari yana da dabi'u kyawawa daga cikin kyawawan dabi'un musulmi kuma akwai mutunta kansa akwai darajanta kanshi amma in mutun ya wulakantar da kanshi ya ce ai kyawawan dabi'u ne yawan zumunci yawan kira a gaisa yawan kaza yawan kaza yawan kaza ya tozal da kansa ya wulakanta kansa inda ba a ganin darajarsa wannan ya wahal da kansa duk yadda musulmi yake yana dubawa ina ne zai je a mutunta shi ina ne zai je a karrama shi ba mafi yawancin ku anan daliban Qur'ani bane a cikin tajwidi mai masu tajwidi da suka zo bayani akan a huruful lam shamsiyya ai sun yi hikima dib thumma sil rahiman tafuz dif zani'an ko da su a zanni zur sharifan lil karam wannan me in zaka kai ziyara to ka tabbatar ka kai ziyara wajen masu karamci masu matsayi masu mutunci mutunci da karamcin nan kuma ba shine kudi ba nuna cewa an damu da kai ana lale marhaban da kai wannan shine abin da ake bukata kai din ne dai ke din ce zaki je gidan can a mutunta ki kije can a wulakanta ki kuma ke din ce misali yanzu in ka je shago a bakin titi zaka sai goran suwan wata ko faro a 200 ko 300 in ka je restaurant sai ka sai shi a 500 in ka je hotel sai ka sai shi a 1000 in ka je airport sai ka sai shi a 1500 ko 2000 kuma duka ruwan ne dai amma menene ya kara musu daraja shine saboda darajar inda ka sai ruwan shine abin da ya kara musu daraja ashe waje ma yana kara mu abu daraja to ashe shi musulmi in yana so darajarsa ta daukaka to baya zuwa inda ba a san darajarsa ba bai zuwa inda ba a san darajar shi ba baya kai kanshi wannan wajen wannan shine darajar ta kai wannan shine mutun ta kai ba girman kai kuma ba wulakanta kai haka musulmi yake bai da girman kai ba kuma ya wulakanta kanshi ba ya daukan kaskanci shi ba ya zama a plan B shine wannan yana mu'amala da kai ne a bisa babin cewa bai samu wanda ya fika ba to ba a zama plan B haka ba a zama haka Allah ya sa mu dace da aka yace duk sanda mutun zai gamu da mutane to ya tare su da sakakkiyar fuska wa sharhin muns wa sadrin munshari da kuma zuciya kirjiyal watacce wa nafsin mutuma'inna da nitsatsiyar zuciya fa kullu hadhihi alkhisal min makarimil akhlaq duka waɗannan suna daga cikin kyawawan ɗabi'u na girma wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa akmalul ima akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa manzo Allah yace mafi cikan masu imani cikin mu'minai sune wanda suka fi kyawawan wanda biyu wanda imanin sa yafi cika cikin mu'minai shine wanda yafi kyawawan wanda biyu wanda ɗabi'unsa suka fi kyau wannan alama ce ta cewa imani ya cika shine a ga ɗabi'u da halaye suna kyau ɗabi'unki da halayenki a gansu kyawawan duk wanda zai zauna kusa da ke duk wacce za ta zauna kusa da ke in ba mutanen banza ba to a samu suna faɗin alkhairi a kanki amma mutanen banza ba a majiran su faɗi alkhairi a kanki kamar mace yanzu sai mace ta fito sai mazajen anguwa su fara cewa ai wacce tana da sakin fuska wacce tana da dariya ba ta da girman kai to kin samu matsala waɗannan bai kamata su faɗi wannan abun a kanki ba wannan abin da ya kamata su faɗi shine cewa wacce tana da girman kai tana da jin kanta ba ta san kula mutane to wannan shine daidai da yan kan titi wannan ba ruwanki da su amma duk sanda zaki wuce ma wannan kin yi dariya ma wancan kin kira sunan wancan kin daga hannu wancan ya kira sunan jikin juya wancan ya kira kaza wancan ya kira kaza duk mazajen kan layin nan duk gaba ɗaya sun san ki duk sun san sunanki sun san ɗabi'unki sun san kaza sun san kaza sun san dariyanki saboda ma an ma riga an saba kuna yin kicibus kawai dariya za a ci gaba dai a ci gaba da tadi saboda an riga an saba wannan kaga ita zama masa kenan ai ai masa ce in mutum ya riga ya saba cin masa yin gamu dai tayi bai bukata mai dogon jawabi ai ko bata girmama kanta ba wannan bata mutunta kanta ba saboda ka wayannan da ba ruwansu da ke su ba muharramanki ba su ba iyayenki ba ba mijinki ba ba ƴan uwanki ba suna kan titi abin da yafi dacewa shine a fara ji suna lissafin cewa kaf unguwan nan ba yarinya mai girman kan irin wancan to kin cinye kenan rabu da ita ni ba na ma son yi mata magana to alhamdulillah kenan amma sun yi target suna jiran fitowanki kina fitowa za a fara tadi ana tare wannan kin tozalta kanki Allah ya kiyaye fa yanbaghi an yakuna hadha alhadith da'iman nasba ainil mu'min malam yace to ya kamata wannan hadisin kullun ya zama yana gaban idon mu'mini duk inda mu'mini zashi ya zama wannan hadisin yana gaban shi cewa akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa mafi cikan imani cikin mu'minai shine wanda ya fi su kyawawan ɗabi'u kullun ya zama wannan hadisin yana gaban mutum duk inda zashi wajen mu'amala da mutane ya zama wannan hadisin yana cikin idonki kina ganin wannan hadisin kina tunawa yanzu ga na haɗu da waɗannan mutanen to yaya za a yi a ce a cikinsu imani na ya fi na kowa cika li'anna al-insana saboda mutum idza alima bi annahu lam yakun ka'il kamilal iman illa idha ahsana khuluquhu in mutun ya fahimci cewa ba zai zama mai cikakken imani ba har sai ya gyara ɗabi'unsa kana zalika dafi'an ala takhalluqi bi makarimil akhlaqi wa ma'ali sifat wannan zai zama yana tunkuɗa shi yana ingiza shi wajen ya ɗabi'antar da kanshi da ɗabi'u na karamci da kuma siffofi maɗaukaka watarki tafasifiha waradi'iha da kuma ƙoƙarin yin watsi da miyagun ɗabi'u da kuma ɗabi'u marasa kyau. Daga kowa ya fahimci wannan cewa ashe kyawawan halaye na suna da alaka da ni, suna da alaka da cikin imani na. Gwargwadon yadda ɗabi'u na nagari suka ƙaru, gwargwadon yadda imani na ya ƙaru, gwargwadon yadda ɗabi'u na nagari suka yi ƙasa, gwargwadon yadda me, gwargwadon yadda imani na yayi ƙasa. Saboda haka suna tafiya ne a tare, ɗaya baya tafiya ya ba ɗaya. Daga duk matsayin da Allah ya kai mutum a rayuwa, ko me Allah ya ba ma mutum, sawa'un ilimi ne, dukiya ce, mulki ne, ba a so ya zama mai ji maransa cewa yana sama da kowa a wannan fannin. Ba a so ya ji maransa haka. Akwai waɗanda yanzu za a yi ta ƙorafi da su, hatta cikin masu karatu. Sai zama karatun da ya yi, karatun da ta yi, wannan ita ce silan ganin kowa a matsayin ƙasƙantacce. Musamman mu yanzu ɗaliban zamani, Allah ya tsare mu, ɗalibai yanzu, ɗaliban zamani za ta taso a gaban mahaifiyarta tana ganin cewa kin zo kin haddan Alƙur'ani, kin iya bulughul marami da umdatul ahkami da wane ne, sai ki koma ki ga mama fa ko iya hada baki bata yi ba, bata iya ba, sai ta fara ganin uwarta a matsayin ƙasƙantacciya, sai ta fara raina uwa. Saboda me? Saboda ta yi haddan Alƙur'ani, ita kuma mamanta bata iya hada baki ba. Saboda haka sai miyagun ɗabi'un madadin karatun da ta yi ya zama silan gyara mata ɗabi'unta, sai karatun ya zama silan lalata mata halayenta. In tana ganin kowa a gidan jahili ne, kowa a gidan tana mai kallon jahili ne, saboda in an zungure ta tana iya kawo aya, in an zungure ta tana iya kawo hadisi. Wanda kuma mafiya yawan masu karatu a yanzu in ba 'yan kaɗan ba, da yawa karatun ne kawai, amma babu shi a cikin aiki. Yanzu mafiya yawan iyayenmu yanzu da kakanni, ga su dattawan da suke gabanmu da yawansu yanzu, da wanda ma ba su nan, mafiya yawan dattawa yanzu in ka tara su ka ce kowa ta kawo maka hadisi ɗaya akan falalan azumin litinin da alhamis, da yawa ba za su kawo ba, amma duk sati ba sa wasa da shi. Ya kawo ma hadisi ɗaya akan rak'atul fajr ba za ta kawo ba, amma an karanta mata sama da shekara 50-40 ba ta taɓa wasa da shi ba. Amma mu yanzu mutum har hudu ba zai rubuta maka akan shi, amma rabon shi da yi rak'atul fajr ya manta, ya san falalan azumi kan, amma rabon shi da azumi tun Ramadan shi ma ya manta. Daka mu mun karanta mun take, sai ga shi da ya karanta din, kakarsa ko mahaifiyarsa da bata karanta din ba ita ce mai masa fada a kai, bayan shi ya kamata ya zauna da ita ya karantar da ita, yanzu ita ce mai mana fada, ita ba hadisi shi kuma da hadisi. Da yawa yawansu su riƙe aurensu ya zauna lafiya a lokacin da ba aya ko hadisi a kan dabarbarin zaman aure, amma yanzu littattafai ya shigo cikinmu na zamantakewar aure, an karanta shi tas, an yi fannin ta'amul bainan zaujaini, an yi ma yuhibbul rijalu minan nisa, an yi ɗaukul hamama, an yi zadu zaujaini, duka an yi su. Amma duk in an gama an ta tashi tsiya, sai ta kwashi duka waɗannan hadisan, sai ta tura su a cikin durowa, sai ta ajiye su, sai kuma ta ɗauko ɗamara na tsiya ta ɗaura. Sai a ɗauko mahaifiyarta da bata iya karanta hadisin ba, za ta yi mata faɗa, in mahaifiyar tana mata faɗa akan haƙƙin miji, tana iya hararo ayoyi da hadisai akan haƙƙin miji, amma ta danne, ta take. To mu yanzu karatunmu ai bai mana amfani ba, bai yi amfani ba. Mahaifiyarta za ta fita ta ga mahaifiyarta ta sa zunguren hijabi, in ka tare ta bata iya kawo aya ko hadisi akan hijabi ba, ita ko an karanta mata jilbabul mar'atil muslima, an yi mata karatu akan kaza, an yi mata karatu akan kaza, amma duk in ta zo fita sai ta ajiye duk wannan karatun kulli a zuwa jika wa banatika wa nisa'il mu'minina, ta ajiye shi a gefe, sai ta dauko sharrin shaydan inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id, sai ta dauko sai ta daka sai ta yi waje. To kun ga abu ne wanda ya kamata a lura da shi kwarai da gaske. Na'am, lokaci yayi. saboda haka abu ne wanda ya kamata mu yi kokarin kula sosai sosai kar Allah ya baka wani matsayi ko ya baki wani matsayi a rayuwa ki fara ji mare ki cewa duk wanda suke kasa da ke a wannan matsayin kaskantattu ne wannan ganin daman Allah ne zalika fadlullah yutihi man yasha in Allah ya baka ilimi a bainan mutane to Allah bai baka ilimi don ka kira su jahilai ba Allah ya baka ilimi ne don ka karantar da su in Allah ya baka kudi ko ya baki kudi a bainan talakawa Allah bai baki kudi don ki musu kallon matsiyata ba Allah ya baki kudi ne don ki deba daga kudin ki san musu shine dalilin da yasa Allah ya baki kudi ba wai ya baka kudin bane don kai kallon cewa da wane matsiyata ne wannan yado yana daga cikin hikimar Allah da bai tara masu kudi a dangi daya a ce wannan dangin duk masu kudi ne wannan dangin duka talakawa bane Allah bai yi haka ba sai ya karkasa aka jefa masu kudi goma anan goma anan goma anan ana so saboda kowane dangi mai mutum dubu an samu masu kudi mutum dari mutum kaza ana so kowa ya raba mutum goma ashirin talatin a bayansa sai a tafi amma ba so ake yi din Allah ya baka ilimi bai baka ilimi don ka koma kana mutane kallon jahilai ba ya baka ilimi ne don in kaga jahili ka koyar da shi baka ci mutuncinsa ba ya baka kudi ne don in kaga mabukaci ka bashi ba ka raina shi ka kaskantar da shi ka zage shi ka wulakanta shi ba so girmama mutane kyawawan ɗabi'u halaye na gari babban abin da zaki ci moriyansa wajen halaye na gari shine lokacin da aka ce ga gawarki an wuce da ita wane ya ce kai ina tuno da wannan matar akwai sadaka wacce ta ce wannan matar tana da haƙuri wacce ta iya cewa wannan matar tana da kaza wannan tana da kaza tana da kaza ana ta addu'a wannan na faɗan wanda ya sani wannan na faɗan wanda ya sani wannan har tashin kiyama tun daga kabarinki har aljanna wallahi za su bi ki amma tana mutuwa a ce to ba dai a fatar mutuwa ba a dariya wa motar gawa motar gawa ta ran kai ma kai ne a ciki amma dai wacce kan gaskiya Allah dai ya ji kanta kawai annabi ya ce kar a faɗi laifin mamaci to in ka ji ana faɗan wannan hadisin lokacin da mutum ya mutu to ba ya yi tsiyani ya bar baya da ƙura to ma'ana kar a buɗe mai kar a buɗe shafin shi a yi shiru kawai a roƙa masa Allah ya gafarta masa tsiyansa to kar mutum ya zama haka Allah ta'ala ya samu dace to wannan muƙaddima ce da malam ya kawo da game da shi menene ma'anan kyawawan ɗabi'u wanda kuma wannan shi ne darasin mu na farko in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan darasi na biyu Allah ta'ala ya sa mu zama cikin masu kyawawan ɗabi'u Allah ya tsare mu daga miyagun ɗabi'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yana addu'a yana cewa Allahumma hadini li ahsani al-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta annabi yana addu'a yana Allah ka shirye da ni zuwa ga kyawawan ɗabi'u ba wanda ya sai shirye da ni in ba kai ba ka tsare ni daga miyagun ɗabi'u ba wanda ya sai tsare ni in ba kai ba to saboda haka ashe lallai kyawawan ɗabi'u abu ne mai girma da ya kamata mutum ya dage da yawan roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma hdina li ahsani al-akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'a al-akhlaq la yasrif anna sayyi'aha illa anta wahdina subul salami wa najjina bi rahmatika min adh-dhulumati ila an-nur وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمر رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم ايدهم بروح منك اللهم ايدهم بروح منك اللهم ايدهم بروح منك اللهم اهزم الكفرة والكافرين اللهم زلزل الكفرة والكافرين أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزة الدين يا عزيز يا غفار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.